rendez-vous. Ne peux choisir ton camp, on ne te redonnait pas le tambour. L'hypocrisie, le malin, c'est mes parents.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Tisli da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 9 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aishatu da kanin labarai.
Wani bincike da masu bincike a Amurka suka gudanar na nuni da cewa da ta fara bulla a tsakiyar kasar China ta fara yaduwa ne tun kafin a bayyana wa duniya. Yan kasar New Zealand sun yi tuncirundo a gidajen cin abinci a kasar domin nuna murnar kammala killace su sakamakon bullar cutar coronavirus. A yau Talata ake addu'o'i na musamman don karrama George Floyd, dan Amurka bakar fata wanda ya mutu a hannun yan sanda makonni biyu da suka shige.
To kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa matsalar nan ta bauta a jamhuriyar Niger ta sake haddasa cece-kuce.
Bauta abu ne wanda kwarai da gaske akwai ta cikin Niger, akwai ta cece-kuce tsakanin Mali da Niger da Mauritania.
Sannan za a ji inda aka kwana game da cece-kucen da ake yi tsakanin masu ruwa da tsaki a batun mai da almajirai jihohinsu na asali a arewacin Najeriya.
Ana yin abu ba tare da an tuntuɓe mu ba, ba tare da an shawarce mu ba, kawai sai dai mu ji aji.
Za kuma a ji martanin sanata Ali Ndumi kan labarin cewa za a sa wasu sassa na Najeriya ciki har da inda ya fito cikin wata sabuwar ƙasa da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ƙirƙiro. Sannan kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Wani bincike da masu bincike a Amurka suka gudanar na nuni da cewa cutar nan mai kisa ta coronavirus da ta fara bulla a tsakiyar China ta fara yaduwa ne tun kafin a bayyana wa duniya. A cewar masana kimiyya daga cibiyar lafiya ta Jami'ar Harvard da Jami'ar Boston da asibitin yara na Boston, bayanai da aka samu ta satellite na nuni da cewa an samu cinkoson motoci a asibitoci a birnin Wuhan tun a watan Agusta shekarar bara, wanda ya dada karuwa a watan Disamba lokacin da Beijing ta fara ankarar da hukumar lafiya ta duniya WHO game da sabuwar cuta da aka yi mata lakabi da COVID-19. Hotuna na nuni da ɗaya daga cikin asibitocin da aka bincika, Tianwen, an ga abin hawa 285 a wajen ajiyar motoci cikin watan Oktoba shekarar bara, wanda ya nuni da ƙaruwa da kashi 67 cikin 100 idan aka kwatanta da shekara ta 2018, inda aka ga abin hawa 171 kawai. Binciken ya kuma nuna ƙaruwar zuwa asibiti da kuma bincike ta hanyar amfani da kafar bincike ta China Baidu ta yanar gizo don neman bayanai kan tari da gudawa. Ana da yakinin cewa cutar coronavirus ta faro ne daga wata kasuwa a Wuhan a Disambar shekara ta 2019. Masu binciken sun ce duk da ba su tabbatar da ƙaruwar zuwa asibitin na da alaka da COVID-19 ba, amma shaidar da muka samu ta goyi bayan waɗansu shaidu da aka nuna cewa cutar ta bulla kafin a tabbatar da ita a kasuwar kayan abinci dangin kifi. 'Yan ƙasar New Zealand sun yi cincirindo a gidajen cin abinci a ƙasar domin murnar kammala killace su sakamakon bullar cutar coronavirus. Bayan sun shafe sama da watanni biyu suna kulle, wanda ya janyo harkokin a kasar suka tsaya cak, Prime Minister kasar Jacinda Ardern ta sassauta dokar da aka saka a watan Maris, inda ta dage dokar hana taruka wanda ya hada da na bukukuwa da wasanni, amma iyakokin kasar za su kasance a rufe. Kasar ta New Zealand ta samu adadin masu dauke da coronavirus 1,504 da waɗanda suka mutu mutum 22 daga cikin 'yan ƙasa miliyan 5, kamar yadda ƙididdigar Jami'ar Johns Hopkins ta nuna a yau Talata. a iyakokin kasar New Zealand bangaren Antarctic da take da alhakin gudanar da bincike da ya danganci yanayi. Ta faɗi yau Talata cewa za a dakatar da gudanar ziyarar mazauninta a Antarctica don gudun yaduwar cutar COVID-19 a wajen kasar. Bincike ya nuna kulle da aka yi a fadin duniya ya hana miliyoyin mace-mace daga coronavirus. A yau Talata, dangi da abokai suka yi wa George Floyd bankwana na ƙarshe a jana'izarsa da za a yi a birnin Houston makonni biyu bayan mutuwarsa a hannun 'yan sanda, abinda ya sake tada zanga-zanga a birane da dama a nan Amurka. 'Yan sandan birnin Houston za su yi jerin gwano su raka tawagar zuwa birnin Pearland, inda za a binne Floyd a kusa da kabarin mahaifiyarsa.
An jima kaɗan, Aishatu za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotanninmu na farko. Kamar yadda aka sani dai, an daɗe ana taƙaddama kan batun bautar da bil'adama a jamhuriyar Nijar. To wannan batu ya sake kawo cece kuce tsakanin masu ruwa da tsaki. Salamu Muna Barma gare ka.
Duk da irin kiraye-kirayen da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke yi akan rashin cancantar ɗabi'ar bauta da kuma irin dokokin da hukumomi suka yi tanadi don murƙushe wannan matsala, kungiyar Timidiriya ta ce ta gano yankunan da har yanzu ake ci gaba da bautar da ɗan adam a nan Nijar. Al-Mansur Muhammad kusa ne a wannan kungiya.
Akwai matsalolin garuruwa da yawa tsakanin mu da Talabiri da Doso, inda a cikin gari guda za a ce wanga gari sunan shi Dabai, ma'ana Kartie Bayuni, cikin gari ha
unguwar Bayuni,
unguwar wala cikin doka ta kasa, cikin tayar mulki na kasa, bai kamata ba a ba unguwar irin wannan suna. Da yawa yau suna so su sake suna, amma chef de village kaman sarki irin wannan wasu ba su so a sake wannan suna. Alhali ke wannan suna ya ci zarrahin mutane, ya za a ce cikin nanga department de Dosso Talabiri, a ce cikin village guda sai a ce wanga unguwar Bayuni sunanta suna ha. Kenan ya kamata a darajata mutanen nan a sa suna na gari.
La'akari da yadda ɗabi'ar bauta ke ƙara tsananta yasa kungiyoyin yaƙi da bauta a ƙasashen yammacin Afirka haɗa ƙarfi domin tunkarar wannan ƙalubale. Mafarin shirya taron shekara-shekara makamancin wanda aka yi ajiya a Yamai don zaƙulo hanyoyin da za su ɓullowa wannan al'amari, kamar yadda sakataren kungiyar Timidiriya Ali Buzu ya yi min ƙarin bayani.
Bauta da kanta abu ne wanda ƙwarai da gaske akwai ta cikin Nijar. Akwai ta kuma cikin kasashen nan tsakanin Mali da Niger da Mauritania. To ba a haɗi, wasu suna jin kumiyo a yi haɗi, wasu ba su so a gai. Muna nema ga gwamnati ya keɓe mana rana ta musamman wanda za mu gayi abubuwan da duka ake yi cikin harkar bauta.
A cewar daraktan ofishin ministan shari'a Shaibu Maman, gwamnatin Nijar na adawa da wannan ɗabi'a ta bauta, saboda haka za ta haɗa gwiwa da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a wannan yaƙi.
Depuis la tenue de la 6e édition parrainée par son excellence monsieur le premier ministre, je voudrais vous rassurer, dis-je, que des dispositions sont en train d'être prises.
Yace tun a wani zaman da Prime Minister Bikira Fini ya jagoranta a bara, gwamnati ta amince da buƙatar ware ranar yaƙi da bauta ta ƙasa. Kuma ina jaddada muku cewa shugaban ƙasa da Prime Minister suna Allah wade da wannan ɗabi'a ta bauta, saboda hakan nema gwamnati ta kafa dokoki da ma'aikatu domin tunkarar wannan al'amari.
On peut citer l'adoption de loi et la création d'institutions chargées de lutter contre ces pratiques.
Kundin tsarin mulkin jamhuriyar Niger ya bayyana cewa dukkan 'yan ƙasa matsayin su ɗaya a gaban doka, haka kuma ya ƙara nanata cewa Niger da al'ummarta sun yi na'am da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan maganar haƙƙin ɗan adam ta ranar 10 ga watan Disamba 1948. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida sanar da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Aisha Tasile da cigaban labaran duniya.
Ɗaruruwan 'yan gwagwarmaya da al'ummar ƙasa ne a Hong Kong suka fito don tururuwa a zanga-zangar ƙin jinin gwamnati, taruka zanga-zanga a manyan kantuna guda 7 a faɗin cibiyar kasuwanci ta Asiya a yau Talata. Masu zanga-zangar sun riƙa rera waƙar demokradiyya suna riƙe da rubuce-rubuce da ke cewa 'yancin kan Hong Kong da kuma a ba Hong Kong 'yancin gashin kanta gwagwarmayar wannan lokaci. 'yan sandan kwantar da tarzoma sun gudanar da bincike kan mutanen da suke wurin zanga-zangar, kuma sun kore su da su bar wurin cewa zanga-zangar ta saba wa ka'ida, za kuma su kama su. An kuma kama wani da yawa 'yan sanda tsayayya. Masu zanga-zanga sun kuma rika rera waƙar ɗaukaka Hong Kong, taken girmama taken gangamin. Ganin dokokin tsaro da China take shirin kakabawa Hong Kong, wasu na ganin ba za su daina wannan gwagwarmaya ba, amma za su canza taku. Za a zartar da dokan ne nan da 'yan watanni masu zuwa. Ranar 9 ga watan Yunin bara, wasu 'yan kasar Hong Kong suka gudanar da zanga-zanga ta lumana don nuna kin jinin dokar da za ta ba da damar a kai 'yan kasar China don yi musu shari'a. Gwamnati a wancan lokaci ta dage akan zartar da dokar wanda hakan zai tunzura al'umma su gudanar da zanga-zanga. Koriya ta Arewa ta ce za ta katse dukkan hanyoyin tattaunawa da Koriya ta Kudu, takun tsama na baya-bayan nan da ke tsakaninsu. Masu sharhi akan al'amura sun ce wannan na cikin kokarin Pyongyang na gaban kanta don kara zaman doya da manja tsakaninta da Seoul. A cewar kamfanin dillancin labarai mallakar kasar, wannan shine mataki na farko na katse dukkan hanyar sadarwa da kasar Koriya ta Kudun domin kauda abubuwan da basu da muhimmanci.
Da Aishatu da ta tarar tura labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahotanninmu na gaba, inda za a jiye halin da ake ciki game da takaddamar mayar da almajirai jihohinsu na asali a arewacin Najeriya. Na baya-bayan nan dai shine rashin fahimta tsakanin gwamnonin Kano, Kaduna da Jigawa. Sai kuma yadda wasu alarmomi ke ganin al'amarin a ɗaya ɓangaren. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari da cikakken rahoton.
Gwamnatin jihar Kano ce dai ta fara jigilar almajiran zuwa jihohin Jigawa da Kaduna, su kimanin 2000. A wani ɓangare na yunkurinta na haɗe tsarin makarantun allo da na boko. Matakin da ya haifar da cece-kuce tsakanin gwamnonin Kano da Kaduna a hannu guda, inda a ɗaya hannun kuma dangantaka ta so ta yi tsami tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da ta Kano. A kwanakin baya ne dai gwamnan Kaduna Nasiru Ɗanrifa'i ya zargi takwaransa na Kano Abdullahi Umar Ganduje da ƙara alƙalman masu ɗauke da cutar corona a jihar ta Kaduna saboda jigilar almajiran zuwa jihar. Yanzu haka dai makamanciyar waccan takaddama na wanzuwa tsakanin hafizan Alƙur'ani a jihar Kano da gwamnatin jihar, domin sun bayyana matakin korar almajiran da cewa wani yunkuri ne na tozata tsarin karatun Alƙur'ani. Gwani Lawi Gwani Ɗan Zarga shine shugaban kungiyar mahaddata Alƙur'ani ta jihar Kano.
Kamar yadda aka yi mana yanzu, mu muna da ƙarancin gata, saboda haka ana yin abu ba tare da an tuntuɓe mu ba, ba tare da an shawarce mu ba, kawai sai dai mu ji an yi. Karatun Alƙur'ani din nan aƙalla ya riga karatun boko da shekara 757 ko shekara 555. Lokacin da Turawa suka zo suka yi wa boko gata wanda shi ake tafiya a kai, ne hana mai zai sa mu ba za a yi wa karatun addini, karatun Alƙur'ani gata ba, don ba zama daidai da wai. A Kano sai kawai muna da hafizai mahaddata sun kai miliyan biyu, sun ne mutum miliyan 10, ka gina makarantu guda kace guda 10. Muna nan muna tattaunawa a mu gani a yanzu. Amma daga cikinmu mahaddata da kake gani akwai doktoci ilimin boko, sun haddace Alƙur'ani sun rubuta kuma sun yi doktori, saboda haka muna nan muna tare kanmu muna tattauna mu gani zai.
Sai dai kwamishinan ilimi na Kano Alhaji Sanusi Sa'idu Kiru na cewa
ka san wannan harkar fa yawancin alarmomin nan wannan harkar kasuwanci suka mai da ita, shi yasa kake jin ƙara ta yi yawa. Sati biyu na yi ina ba da sanarwar cewar duk wanda yake da almajiri wanda ba ɗin jihar Kano ba ya kawo shi ma'aikatar ilimi mai girma. Gwamna ya sa hale mana akwai motoci za mu ɗebi yaran nan mu kai su jihohinsu, amma kaɗan ne suka yi, suka ƙi su kawo. Saboda me? Saboda idan yaran sun tafi kasuwancinsu ya tsaya. Da yawanci masu ƙarajin nan ma fa ba 'yan jihar Kano ba ne. Don haka duk wanda ya kwana ya tashi, idan alaramma ne shi ɗan jihar Kano, idan almajiri ne mutum ɗan jihar Kano, mun tanaje shi mun shirya masa komai da abin da zamu yi ne cikin mutuntaka da darajantawa.
Dangane da cewa matakin na gwamnatin Kano tamkar yunkuri ne na korar baki daga jihar, al'amarin da masana tarihi suka ce kanan ta bunƙasa ne saboda karɓar baki. Amma kwamishinan ilimin ya ce
yanzu kai fi sabilillahi, saboda Allah yanzu a gidanka da kake inda iyalinka suke, ka yadda ɗakin nan da yake a bakin gate ha kurin wani ya shigo da mutum 20 baka sani ba ya zo ya zauna da su duk wanda doka ta zo kan shi zaka bi shi ta kan shi da doka ne kawai idan bai karbi gaskiyar al'amari ba
babu zancen ci gaba da fadakarwa kenan
ne abin da muke cewa shine ai ko ka shekara 100 kana fadakarwa na gaya maka cewa tunda akwai son zuciya ya ratsa ba za ka iya gamsar da mutane 100%
kine dai gwamnatin Borno da Yobe da kuma Sokoto suka bayyana cewa babu wani almajiri da za su kora daga jihohinsu yayin da gwamnatin Jigawa ya ce sai bayan annobar corona zai yi nazarin matakin da ya dace akan wannan batu Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Kwari to kamar yadda ba a rasa ji ba a ƴan kwanakin nan an shiga cece kuce kan wani labari mai cewa Majalisar Dinkin Duniya za ta kirkiro wata ƙasa daga Kamaru da ƙananan hukumomi 24 na Najeriya. Kan haka ne wakilinmu a Borno Haruna Dauda ya tambayi sanata mai wakiltar mazaɓar kudancin Borno Muhammad Ali Ndumi wanda abin ka iya shafar mazaɓarsa sai ya ce.
Muna da na ji labarin lokacin ma ranar Juma'a ne muka ji labarin ina kirawa da na karanta a cikin jarida. To sai na yi maza na buga in ji gaskiyar magana ko da shike tun fil azalma na doubting wato gaskiyar magana don ba za a yi a killace mu a ce an tura mu wani kasa ba da sanin mu haka. Da wannan ni dama tun da fari ban yi tsammani haka ba. To da muka yi tambaya aka ce wannan ba gaskiya ba ne. Na biyunsa ai akwai tsari. Kamin ma a ce mun zo Najeriya sai da muka yi zaɓe ni na tuna filibisai da ake cewa an yi filibisai ɗin. To amma lokacin da aka yi filibisai ɗin shine a sanadiyarsa ne an muka samu Sardauna province to wanda aka ce za a mai da su ɗin kenan. To mu muka ce muna so mu zauna da Najeriya nga Ladi kwa kala balge wa goza da bama.
Yanzu kaddaran wannan abin ya tabbata in aka ce za a yi zaɓe. Zaka zabi zama a Najeriya ne ko kuma zaka koma wacin sabuwar kasa?
Abinda jama'a mu suke so shine za mu bi. Amma tun da fil azal kaga ba mu bi Kamarun ba.
Kamar ku ƴan majalisu an taɓa tuntuɓan ku da wannan batu?
Babu. Ni dai ina jin labarin ƙasa-ƙasa akwai wanda suke kaiwa da kawowa tare da mutane Southern Kamarun. Ni na san dai mutane Southern Kamarun wanda su ake kiran su Bamenda province da kuma wajen Bakassi wanda su ne suka ɗauka da su Bakassi ɗin nan a ciki Bamenda province ina jin wato su mutanen Kamarun ne mafi yawansu suna magana da suna English speaking ake cewa to mafi yawansu kuma wato kabila ne daban wanda suke a haɗe da su naji suna kan rikici har suna zanga-zanga irin na neman yancinsu. To kuma dan a cikin filibisai da aka yi din akwai caveat akan cewa za a sake yi bayan shekara 50 ne ko kuma shekara 25 to don suka yi amfani da wannan daman shine dai abubuwa da na sani amma tunda Majalisar Dinkin Duniya ya fito ya ce ba haka ba ba su da wannan labari kaga magana ne irin naku ne wanda kuke haifar da shi
musu wa kenan ranka
dai yan jarida kenan dai
kamar
dan yan masu
yada labari ayin bayanin cewa wannan batu kamar ya fito daga manya ne kuma ma Majalisar Dinkin Duniya
to din da ɗan manyan da yayi sama da senator kira wata gila amma ga senator yana maka bayani cewa maganan nan haifuwan yan jarida ne ko masu yada labari ne ya fi shi.
To a gaida Haruna, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyoyi a Afirka mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a biyoyihausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mun fara kawo muku tattaunawa da Dr. Rasgi Dado, darakta a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittu a Najeriya, da Alhaji Ibrahim Musa na majalisar samar da ingantattun kiruruwa ta Najeriya. A cikin shirin namu na wannan makon za mu dora inda muka tsaya a makon da ya gabata Dr. Rasta fara yi wa wakilin Madina Dauda ƙarin bayani kan yadda manoman shinkafa za su yi amfani da irin da suke aiki a kansa.
Wannan shinkafar da muke gina ta a yanzu haka, taki ba sai ka sa taki da yawa ba, ko ɗan kaɗan ka sa za ka yi girbi mai kyau, ko kuma za ka iya ka shuka ta ta inda babu ruwa sosai din, ba wai sai fadama ba, da kuma gishiri in ƙasar tana da gishiri sosai, don kisan shinkafa in ka shuka ta wurin ƙasar da ke da gishiri sosai bai ba za ka samu amma kin ga wannan ko gishiri na da yawa ko gishiri na kaɗan zai yi amfani,
wato wanda aka riga aka inganta iri,
inganta so irin nan da shekaru hudu ne da muna abun nan akai,
kuke bincike akai,
muna bincike akai a nan Badegi, duk ranar da akwai abun nan kila sai mu je da ke kije ki gani idan za a shuka ta, kuma don mun yi an yi gwaji su biyu so za a sake wa'ansu, so kuma wannan kisan na gida ne, muna so mu yi mu shigar da wannan fasaha mu yi amfani da shi akan yadda shi Alhaji ya faɗa cewa.
To wai tsayan muku tambayan nan dukan ku biyu, ke Dr. Rose da kai Alhaji Ibrahim, to wai muna neman taimako daga ƙasashe da yawa da suka fi mu basirar abubuwa na rayuwa da noma da komai, me ya hana yanzu ku nemo taimako daga wasu ƙasashen?
Muna kan yi ba abin da muka tattauna yau, Alhaji ya miki magana cewa abokane da su ne partner sun zo duk duniya suna so a taimaka a Najeriya, amma mu ma sai mun taimaka kin gane, sai mun taimaka a kanmu, za su kawo amma in sun kawo mu ma ya kamata gwamnatin mu ta cire kuɗi mai yawa a haɗa shi abin ya isa.
To har yanzu ba ku samu daidaito ba tsakanin ku da masu taimaka mana ƙasashe ne suka zo, Alhaji Ibrahim?
Amma mun samu wakilcin AU African Union, mun samu mutane sun zo daga India, Ingila, har da su wannan
daga
France da Vietnam da akwai Ukraine, duk gasu nan sun zo, amma
OECD
duk sun zo
amma kamar yanda mu ma muke taimaka wasu kasashe a ci gaban tattalin arzikin kasan su, kamar mutane su kai lani da suka je suka taimaka a America,
kasashe
suka samu tacin gaban tattalin, mu ma muna kira tunda duka fadin duniyan nan ba inda ba za ki je ba, baki samu kwararre ko likita ba ko masanin jarida dan Najeriya da ke taimaka tattalin kasar tura da ake cewa sun ci gaba, to su ma su zo su rama kura aniyarta, su zo su ma mu hada karfi da karfe, mu ba wani jirgin sama muke so mu kera ba, yanda za mu inganta harkar noman mu, domin Najeriya ita ce babba Afirka, idan aka ci abinci yawa da ce muna fita da shi, duk waɗannan kananan matsalolin ciwon tamowa da rashin lafiya duka Afirka da suke zuwa suna kawowa kudade don taimako idan wata annoba ta tashi, gara su zuba kuɗin a Afirka a Najeriya mu noma abinci a baza shi zuwa ƙasashen Afirka, domin duk wani ciwo ma in kika gani makasudin sa yunwa ne, saboda haka su rama kura a ne ta zo su bin su mu hada karfi da karfe da su da rakuna da makarantun binciken mu da muke da su 17 a fadin ƙasar nan, da jami'o'in mu na aikin gona da tsangayin mu na aikin gona, su zo mu hada karfi da karfe da su, mu hadu ayi su hadu da manya-manyan shehunan malaman mu wanda suka san aikin gona, domin su fitar mana da hanyoyi na dabaru na zamani da noman namu ya ci gaba, idan dai suna so su taimake mu wannan kwakwalwa muke so, amma magana arziki ne ba ma baran koko ba hannun kowa,
to kun nemi wannan taimakon a wurin su ko dai kuna jiran sai gwamnati ta ba ku izini?
Duk mun tattauna a shirye suke su hada kai da mutanen manya-manyan masana harkar gona, su hada kai su taimaka, akwai abu daya abun da ya shafi halittan tsirran bishiya wanda ake kira plant variety protection, wanda kungiya tana da kungiya da treaty da aka zauna akai convention a Faransa, wanda sai in kasa tana da sa hannu a cikin wannan kungiyar za su zo su taimaka, mu ba ma ciki amma dai muna ciki as observers masu sa ido, amma ba member bane, abun da yasa ba za mu zama member ba sai ana mun sa shi a tsarin kundin dokar mu, mun kai majalisa an tattauna a majalisa an sa baki shugaban kasa ya sa hannu, sannan za mu dauka mu kai musu su sa, to ina kira da babban murya ga yan majalisun mu da su kokari su sa dokar na hannu, shugaban kasa ya kokari ya saka la'akari da hamada tana cin wajen Maiduguri ta gangaro har Katsina yana cin ye mana gure, muna maganar noma
ai
kokari a sa wannan doka hannu, ina ganin za a fitar da itatuwa waɗanda za su raya wannan kasar, sannan kuma itatuwan da za su fitar da yayin itatuwa wanda za a amfani da su a dada haɓaka tattalin arzikin ƙasar nan.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakin namu Alhaji Ibrahim Musa da Dr. Ruski Dado da kuma wakiliyar Madina Dauda da ta tattauna mana da su, sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ahmad Hafiz Baballa nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan turo mana ta email.
To bari mu faro da wannan sako da ke cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa matakin kaddamar da gwajin annobar coronavirus da aka yi a Kano ya zama silar kawo karshen wannan annoba a jihar da ma Najeriya da duniya baki daya, daga Alhaji Mele Yusufari. Sako na gaba na cewa salam gidan rediyon Hausa na muryar Amurka. Ku mika muna sako da murna ga mai girma gwamnanmu na jihar Yobe Honorable Maima Labuni da mataimakinsa Alhaji AD Barde Gubana a bisa cikar shekara daya akan karagar mulki na jihar Yobe. Da fatan Allah ya kara basu basira a cikin sauran shekaru da suka rage za su yi aiki nan gaba. Amin. Daga Gambo Barau Potoscom, tsohuwar kasuwar Potoscom jihar Yobe Najeriya. Wani sako na cewa kokawa da jami'an kiwon lafiya na kasar Ghana ke yi sakamakon karancin kayan kariya daga corona virus biri ya yi kama da mutum. Daga Usaina Alhaji Umar Fureba da Amina Adam A. Adam Gashuwa. Sai kuma wannan sako da ke cewa fatan alheri gare ku muryar Amurka. A yau muna so ku ba mu dama da yin kira ga al'umman kasar Najeriya da mu zama masu kwashe magudanan ruwa tare da kaucewa gine-gine akan hanyar ruwa. Ganin yadda Allah ya kawo mu lokacin damuna, Allah ya kai muna tsawa da iska. Wasika daga Maryam Aminu Kano da Aminu Kano Maida Garku. Sai sako na gaba da ya fito daga Baffa Haruna Bajoga da Yaya Baba Alhaji. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Muna addu'ar Allah ya sanya wa wannan damuna da muka shiga albarka, ta yadda kasar mu za ta samu wadatacce abinci da za mu ci har mu sayar a ketare. Wannan sako na cewa nuna wariyar launin fata ko kabilanci ko bambancin aqida da wasu al'umma ke yi, gaskiyar magana sun samu daurin gindin gwamnatocin kasashen su ne, domin rashin yin hukuncin ba sani ba sabo ga duk wanda aka sama da irin wayannan dabi'un shi ya haifar da haka. Kuma muddin ba a daina ware yayan bora da yayan mowa ba, to wallahi babu randa za a magance wannan matsalar. Wannan sako ya fito ne daga Comrade Umar Baban Yaya, sabon gida karamar hukumar kafin Hausa a jihar Jigawa. Yace assalamu alaikum VOA. Har kullun dai ba za mu gaji ba kan matsalan koke da muka dade muna muradin samu, amma har yanzu babu labari. Kamar an ce da bawa dawo inda kake. Matsalar tamu da hanyar nan ce daga garin Tage zuwa Shinge, daga sabon gida zuwa Kwatalo. Wallahi da mana na shiga muka shiga matsala, domin hanyar ba ta biyuwa da damana. Fatan mu Allah ya sa sako mu ya isa inda ya dace. Amin.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Wani bincike da masu bincike a Amurka suka gudanar na nuni da cewa da ta fara bulla a tsakiyar ƙasar China ta fara yaduwa ne tun kafin a bayyana wa duniya. ‘Yan ƙasar New Zealand sun yi cincirindo a gidajen cin abinci a ƙasar domin nuna murnar kammala killace su sakamakon bullar cutar coronavirus. A yau Talata ake addu'o'i na musamman don karrama George Floyd, dan Amurka bakar fata wanda ya mutu a hannun 'yan sanda makonni biyu da suka shige.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya zo daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu abu da don Aisha Tisle wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin kuma ta bada umarni, da injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.